bayan labarin tsike shugaban kasar Amurka mai barin gado a karo na biyu da majalisar wakilan kasar ta yi ajiya Laraba, ƴan Najeriya da dama ke bayyana mabambantar ra'ayoyin su game da batun, inda wasu ke maraba da matakin, wasu kuma ke cewa ya zo a ƙurarren lokaci. Wakiliyarmu Halima Abdulrauf na ɗauke da ƙarin bayani.
Matakin tsige shugaba Donald Trump na kasar Amurka da 'yan majalisar wakilan kasar suka yi a jiya Laraba da ya zo ne a sauran kwanaki shida. Shugaban ya bar kan karagar mulki. Lamarin da tsohon jakadan Najeriya Ambassador Suleiman Dahiru ya yi jawabi a kai da haka.
A cire shi saboda a samu a ga ƙarshen shi a cikin Republican Party. Yanzu dai ya zama mishi abun kunya bayan da zai zo ya ci zai nemi wani abu kuma. Kuma ba wannan abu kawai ba. In an bi abubuwan da manya suke fada. Ina ji daga ƙarshe za a gurfanar da shi a kotun shari'a. Watakila ya zama shugaban Amerika da za a taɓa kashi kurkuku.
Abdulrahman Muhammad Ali mai fashin baki kan lamarin siyasa ma ya bayyana ra'ayinsa.
To duba da yanayin abubuwan da ke faruwa na siyasa a Amurka, to a yanzu a daidan wannan lokacin ba maganan cire Trump bane a gaba. Kamata yi su mai da hankali yadda za a san shirye-shirye da za a samu shugaban kasa mai jiran gado ya hau mulki. To a yanzu kamata yi a bar shi shi dai kawai ya je da ra'ayinsa da kuma ya shafa wa kansa bakin fenti kamar yadda mutane suke gani.
Dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Bungudu Maru a tarayyar Najeriya Shehu Ahmad ya ce
da na fahimta wannan yayi nuni ga cewa ba wanda yafi karfin doka kuma mutane su ne kusan ake za su mutunta doka su su yi amfani da ita kuma ina ganin wannan ya nuna aya cewa mutunta karfin iko ga mutane yake ba ga mutum ba idan aka baka shugabanci to kawai an dora ka ne a matsayin shugaba amma waɗanda kake shugabanci ya kamata su lura da irin dokokin ƙasar su da kuma abubuwan da ya kamata su lura da su.
Ita ma malama Zainab Ibrahim ta tofa albarkacin bakinta da batun tsige shugaba Donald Trump.
Wannan al'amari ne wanda ya yi daidai domin demokradiyya duk faɗin duniya na Amerika ita ce kan gaba. Kowa a Amerika yake koya. Saboda haka a bar mutum ɗaya tsagiri ya zo ya nemi lalata al'amura ko da ya rage kwana ɗaya saukani ya kamata a tsige shi don wannan ya zama kaman abun koyi wanda duk yake nema ya yi irin wannan iya shegen don ya ga ya kusa sauka ko wani abu. In ya tuna cewa a Amerika ma Trump saura kwanaki kalilin da suka rage mishi an tsige shi zai mai da wukansa baya.
Masani a kan sha'anin tsaro Kabir Adamu na mai ra'ayin cewa
wannan ya nuna cewa tuhumar da ake yi mashi shugaba Trump na cewa shi ne ya yi ummul aba'isar mamaye da aka yi majalisar ita kasar Amurka a makon da ya wuce wadda kuma ana duban sa karkashin tuhumar zagon kasa na kasa ya yana da muhimmanci sosai a ce shugaban kasa wanda shine ya kamata a ce ya kare kasa ya zo ya yi irin wannan laifi kuma har aka samu ƴan majalisa daga bangarori biyu na siyasar da ke da muhimmanci a Amurka su zo su goyi baya har a tsige shi to wannan lalle ba karamin misali bane zai zama daga wayansu kasashe da kuma ita kanta kasar Amerika din a takaice dai abu ne mai kyau ga ingancin demokrasiya.
Tsige shugaba Donald Trump da ya sanya shi a matsayin shugaban kasar Amurka na farko a tarihin kasar da ya taba fuskantar tsigewa sau biyu yana kan karagar mulki. Lamarin da masu sharhi kan lamuran siyasa suka bayyana a matsayin tabo gare shi a sha'anin siyasa. Halima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Zidi kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Kotun kolin ƙasar Koriya ta Kudu ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari ga tsohuwar shugabar ƙasar Park Geun-hye bisa tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa. Yan majalisar dokoki sun tsige Park mai shekaru 68 da haihuwa a shekarar 2016. Bayan da aka fallasa ta da wasu makusantanta sun karɓi cin hanci na miliyoyin daloli daga manyan masu faɗa a ji a Koriya ta Kudu wanda ya haifar da gagarumar zanga-zangar neman tsige ta na tsawon makonni. Kotun tsarin mulki ta tabbatar da tsige ta da cire ta daga ofis bayan shekara ɗaya an kuma same ta da wasu laifuka na karɓar kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba daga wasu tsoffin shugabannin leƙen asiri uku wanda aka fitar daga cikin kasafin kuɗaɗen hukumomin. An kuma yankewa Park wani hukunci daban na yin katsalandan a cikin zaben fidda gwani na jam'iyyarta kafin zaben majalisar dokokin kasar na 2016 wanda ya kara mata karin shekaru 2 a gidan yari, wanda ke nufin za ta iya zama a gidan yari har zuwa shekarar 2039. A yau Alhamis hannayen jarin Asiya yawancinsu sun yi sama yayin da masu zuba jari ke jiran zababban shugaban ƙasa Amurka Joe Biden ya bayyana cikakkun bayanai game da ƙudurinsa na ƙarfafa tattalin arziki. Kasuwar zuba jari ta Nikkei da ke Tokyo ta rufe da riba, inda ta cira da 0.8 cikin 100, yayin da S&P ASX ta Sydney ta yi sama da 0.4 cikin 100. Hang Seng ta Hong Kong ta cira da 0.9 cikin 100. Kospi ta Seoul ta cira da kashi 1.6 cikin 100. Composite ta Shanghai ta yi kasa da 0.9 cikin 100, yayin da T-Sec ta Taipei ta rasa 0.4 cikin 100. A hada-hadar da aka yi da ƙarshen yini, Hang Seng ta Mumbai ta yi sama da 0.2 cikin 100. A hada-hadar kayayyakin sayarwa kuma, an sayar da zinare kan dala 1,840.60 kowane ounce, ya yi kasa da 0.7 cikin 100. Dan yamman Amurka an sayar da shi kan dala 53.10 kowace ganga, ya yi sama da 0.3 cikin 100. Kana dan yamman Brent an sayar da shi kan dala 56.20 kowace ganga, ya yi sama da 0.2 cikin 100.
Shirya jarabawar kammala karatun sakandare a Nigeria, wato NECO, ta bayyana sakamakon ɗaliban da suka rubuta jarabawar a shekarar ta 2020 da ta gabata, tare da ayyana soke jarabawar wasu makarantu 12 saboda samun su da tafka maguɗe a lokacin rubuta jarabawar. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari na ɗauke da ƙarin bayani.
Hukumar shirya jarabawar kammala karatun sakandare a Najeriya, wato NECO, ta bayyana sakamakon ɗaliban da suka rubuta jarabawar a shekara ta 2020 da ta gabata, tare da ayyana soke jarabawar ɗaliban wasu makarantu 12 saboda tafka magudin jarabawar. A wani taron manema labarai a hedikwatar hukumar ta NECO ta Najeriya da ke birnin Mina, babban ga takardar hukumar Professor Goodwin Obioma ya ce daga cikin ɗalibai miliyan 1,202,992 da suka zauna rubuta jarabawar, ɗalibai 894,101 ne suka samu cin maki 5 da suka hada da darasin Ingilishi da kuma lissafi. Professor Obioma ya ce makarantun da aka soke jarabawar tasu saboda taimakawa ɗalibai wajen tafka magudin jarabawar sun fito ne daga jihohin Adamawa, Kaduna, Katsina, Niger, Taraba da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja. To sai dai tuni masu ruwa da tsaki akan harkar ilimi musamman a yankin arewacin Najeriya suka fara nuna damuwa da kuma shakku akan yadda jihohin da aka samu da wannan matsala sun fito ne daga yankin arewacin Najeriya. Muhammad Jamilu Muhammad shine tsohon shugaban kungiyar ɗalibai musulmi a Najeriya. Ga abin da yake cewa akan wannan al'amari.
Dan za yi a duba adalci, a duba ko ina da ina. Don ni a fahimta na ban san da aka yi ba. Na ga jihohin gaba ɗaya shi a ɗaya ne na wannan kasance suka taho. Kuma wanda idan aka duba ba yana gani kamar tarihin magudi da abubuwan da ake yi. Ana gani kamar shi an da ba ga an taɓo su a cikin wannan wanda aka soke ba, kamar sun fi wannan. Ba ina cewa wannan da aka yi musu ba dace bane, amma a yi abin ga baki ɗayan da zai
shafi. Na fahimta ka bai kamata jihohin arewa ne kadai aka samu wannan matsala ba.
Kwarai da gaske, domin a da abin da aka fahimta duk arewa yana gani kamar ƴan kudu su ke maguɗi. To ba wannan ba shi ne wai don bari an wasu ke wa nan an yi abin da yake dace, amma can su ma a duba duk waɗanda suke da haka ɗin a yi kada yi waraya a cikin abu.
A yanzu dai hukumar ta NECO ta ce akwai wasu makarantun da za su sake zama rubuta jarabawar saboda a baya zanga-zangar kawo ƙarshen ƴan sandan SAS ta hana su rubutawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, 25 da kuma 31. A jihohiyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumdumin su. Yanzu kuma ga Aisha Tsale dauke da shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da jimirin sauraron mu. Ni ce Aisha Tsale zan gabatar muku da wannan
shirin. Ubangiji sarkin baiwa. Ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahi ka ba mu lahiya sarki.
A shirin mu da ya gabata mun kawo muku bayani kan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria, inda kuka ji yadda cutar ke illata mutane da kuma me ke haddasa ta. Ɗaya daga cikin hanyoyin daƙile cutar kamar yadda likita ya bayyana mana shine hana yaduwar sauro da ke haddasa ta, wato ya jaddada ɗaukar rigakafi wanda masu iya magana kan ce ya fi magani. Ɗaya daga cikin hanyoyin rigakafin kamar yadda likitan ya mana bayani a shirinmu da ya gabata shine tsaftar muhalli don hana yaduwar sauro mai haddasa cutar. Saboda haka a wannan shirin za mu tattauna ne da sarkin tsafta Kano kuma mataimaki na musamman ga gwamnan Kano a bangaren tsaftar muhalli Alhaji Jafaru Ahmed Gurzu.
To, na farko dai sauro shike haddasa ciwo na wannan da tsakancin sauro da ake malaria da sauran cututtuka da yawa. Idan za mu dinga fesa magani a ɗakuna ko a gidaje, wannan in ji mutum ne temporary ne. Idan za mu je mu ce za mu sa kandikar sauro ko gidan sauro shi ma wannan temporary ne, saboda wanda yake aiki a waje ko ko al'adar mu ta arewacin Najeriya ba su jira a waje ya da cewar ba su ga cikin net ba, saboda haka ainihin inda sauron ke hayayyafa shi ne wurin ruwa mai kyau da kuma ruwa mara kyau wanda yake bai da amfani ya iya kwanta inda kuma ke tarin shara sauna wadaka a wajen wuri kuma mai duhu sauna son wannan guri. Saboda haka duk wannan zagaye-zagaye da ake yi, wato maganin abin shi ne a gyara muhalli duk inda ruwan kwanciya a sallame shi irin kafkuna da ruwa ke kwanciya irin mai karanta irin kama a cikin birnin Kano ina da gurare kafin nan a kewayen inda ake bajala-bajala kuma kai ana kiran kifi a ciki kai tsaye yadda kasashen duniya suka ci gaba. To idan muna da wani al'adar hayo ana tana haka, to ba za mu ci gaba mu yanka sauran nan ba. Duk wani abin da ake da wannan bayyana a baya, wani jinkin magani, wani jiga sauro, dukkan su wannan temporary ne mutu ne.
Sai ka ga yanzu sababbin unguwanni da ake kafawa yawanci za ka ga awon igiya ne kuma ba a fidda magudanan ruwa, sai dai kawai mutum ya zo ya gina gida shikenan sai ya saki rariyar kofar gidansa kawai. To wani irin shawara ko kuma jan hankali za ka yi wa al'umma game da tsara unguwanni da su makamanta haka?
Inda aka ce awon igiya ya san kari ne da ake wa dokar tsafta kan rufe wannan babu shi, domin awon igiya awo ne wanda yake ci da kakai yana haddasa abubuwa da yawa gaske na rage tsafta da kuma rashin lafiya ga cunkoso ga ciwon sankarau ga abubuwa ga sunan babu gurin zuba shara babu duba a wayewa sai ake yin abubuwa da yawa marasa ciwon da suke lafiya inda sun kuma hukumar birane da suke kara gari rasa yi wannan sa ido a kan hana awon igiyar nan. Wannan ya saba dokar tsafta ta kaka tashi na bakwai na dokar tsaftar Najeriya.
Akwai wani hukunci da ake ɗauka wanda ya karya wannan doka?
Dama sashi na bakwai na dokar tsaftar Najeriya duk wanda ya karya wannan doka ana kai shi kotu ko an bai da takarda da bai ba ko ya fara a saka da shi da tsaya ba da aka shi kotu. Yanzu mu a Kano muna da kotuna guda 16 na tuntun gidanka na yankunci nan take, kuma muna da kowace karamar hukuma a jihar Kano an ba da umarni ga majistori cewa duk lokacin da malamin tsakka ya ga wani laifi na karanta a zafa da kan tsakka da miƙa shi gurin wannan kotu.
To, na tattauna da jama'ar gari.